إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu kallo da saurare kai tsaye kuma waɗanda za su kalla ko su saurara daga baya ta hanyoyin yaɗa baye na zamani wannan shine kaset na ɗaya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad wanda Allah cikin ikonsa ya ba mu damar fara shi a yau ɗin nan a wannan yammaci na Asabar 23 ga watan Al-Muharram Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 15 ga watan November shekara ta 2014 a wannan cibiya ta mu mai albarka wanda aka fi sani da suna Darul Hadith Salafiya wanda kenan gaskiya layout a Najeriya a Zaria Nigeria asalin wannan karatu a babban malaminmu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu wa tawalla shine ya tsara daga cikin watan jerin giyar littafai da karatutukan da yake niyyar karantarwa a wannan majalisi nashi mai albarka har da wannan littafi mai suna Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad wallafan Sheikhul Islam As-Sani Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara amma Allah cikin ikonsa bai kaddara malam ya kai rayuwa daidai sa'ad da zai karanta da wannan littafi ba dan haka malamai waɗanda suka ci gaba da karatuttuka a wannan kujera tashi ta karantarwa suka yi shawarwari da ganin dacewa lalle a dawo a ci gaba da karantar da wannan littafi musamman ganin cewa an kammala karatun littafin fiqhus sira wanda malam din ya rasu bai karasa shi ba shawara ta yanki kuma cewa ni Kabiru Abubakar wanda yake ce ma Asgar na karanta da wannan littafi littafin watan yana da wata sura ce ta musamman dangane da littattafai na tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo mu ji bayani a takeice sunan shi Zadul Ma'ad wannan shine abin da yake daidai yadda ya kamata a karanta sunan littafin da fatha akan mimun mutane sukan karantawa su ce Zadul Ma'ad ko makamancin haka kuskure ne wannan a yaren larabci karanta sunan littafin da cewa Ma'ad a'a Ma'ad ne kamar yadda kake karanta kalmomi ire-iren waɗannan waɗanda suka zo a suran da ake ce ma ismul zaman ko ismul makan wanda suna ne da ake tsaga shi don ya nuna wuri ko zamanin da abu ya faru ismun yushaqqu lidalalati ala zaman alhadath aw makani haka malaman nahwu suka ce to idan yazo a irin wannan siga ta sulasi mimun din farkon nan fataha ake yi mata kamar yadda ake cewa maqar mamat masjid ma'wa maulid mat'am ga sunan da yawa duka ana ma mimun ne fataha kuskure ne zaka ji har malamai suna yin shi suna cewa Zadul Ma'ad a'a Zadul Ma'ad ne lafazin al-ma'ad din yana nufin ismul zaman ko makan wato guzurin da zai koma da kai inda ka fito kaga makan kenan ko kuma guzurin da zai ishe ka har zuwa lokacin da zaka kai inda ka fito to zaman kenan zai iya dauka shine da Allah yake cewa misali innal ladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad. Malaman tafsiri suka ce ma'ad anan makka kenan. Allah yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa sai ya dawo da shi inda ya fito, inda aka tirsasa mishi ya bar garin ya hijira zuwa Madina. Idan aka karanta da ainihin damma ya koma mu'ad, mu'ad to ya canza ma'ana, ya zama wanda aka maimaita kenan, mukarrar shine mu'ad. A'ada yu'idu mu'adan, wancan kuma ada ne ya'udu ma'adan. Ko kuma ka karanta shi da mu'adin, mu'adin kaima dalun kasra, to ya zama wani abu daban kuma. Daga ainihin lafazi na abin nan ada yu'adi mu'adin yayi ta'addanci. Gashi nan da Allah yake cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawadda wa ada yu'adi mu'adin. A mishi wannan kasra wanda yake iwadun ne anil harf. Ana iya kuma samun lafazin yazo da watin na a ce mu'ad ya zama ismul maf'ul na aada, aada yu'idu mu'adin. Gashi nan kamar yadda Allah yake cewa ne innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Kaga duk waɗannan sa daga cikin siyar da kalma ta iya ɗauka, amma kai tsaye wanda ya kamata a bata shine wancan na farkon na ma'ad da fataha, wanda yake nuna makoma. Da haka zadul ma'adi yana nufin guzurin da zai koma da kai har gida, fi hadi khairul ibad, dangane da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine fiyayyen halittu. Kamar yadda nace wannan littafi za'iya tabbata akan shi ne saboda kasancewar shi ɗaya ne dama daga cikin littafan da suke wato mukarrar waɗanda suke cikin syllabus na wannan cibiya mai albarka. Sannan abinda na fara faɗi cewa littafin yana da wani salo ne na musamman da ya sa shi ya zama wato na musamman a cikin sauran littafan tarihi, ko sauran littafan da suke da alaka da waye annabi sallallahu alaihi wasallama, meye tarihin shi, yaya rayu, yaya al'amuran shi. Saboda malamai suna da salo daban-daban da suke bi wajen rubuta ainihin tarihi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani zai dauka kawai ya tarbuta tarihin kawai ahdas din, an haife shi lokaci kaza, yayi hijira lokaci kaza, yayi aure lokaci kaza, an yi yaki kaza lokaci kaza, irin tafin sira na Ibn Hisham alal misali. Wani kuma zai dauka yayi ta bayani akan yaki-yaki kawai zai bada muhimmanci, kamar magazi kenan ta Ibn Ishaq, shi ya bada muhimmanci akan yaki-yaki kawai. Wani kuma zai dauki halaye dabi'u zamantakewar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tare da matan shi da ƴaƴan shi da surukan shi da dangin shi da masoyan shi da makiyan shi, ya rayu da su, wani irin sutura yake sawa, wani irin abinci yake ci, ya yake kwanciya bacci, ya yake tarban baki, ya yake ainihin mu'amala da makwabta, kamar yadda misali Tirmidhi yayi a cikin littafin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya. Wani kuma sai ya dauki bayani kawai akan falala da tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Baihaqi a cikin littafin Dalailun Nubuwa da shi da Al-Qadi Iyad mai Ash-Shifa kenan, su suna kokarin tabbatar da nagartar annabcin da dacewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kasancewar shi fiye al'umma da kuma martabar da Allah ya bashi. Wannan abin da Baihaqi yake kenan a cikin Dalailun Nubuwa, kuma kwatankwacin shi ne abin da ke cikin littafin Ash-Shifa bi Wafa'i wa Kulli Mustafa na Al-Qadi Iyad Al-Maliki. Allah ya ji gamsu gaba daya. Shi ko Suyuti da ya tashi sai kebance wata mas'ala daban, ita ce al-khasa'is, khasa'isun nabi alayhi salatu wassalam. Yayi kokarin ya istiqsa'i, ya kawo abubuwan da manzon Allah alayhi salatu wassalam yake banta da su banda sauran annabawa, abubuwan da yake banta da su banda sauran al'ummai, abubuwan da al'umma shi suka ke banta da shi banda sauran mutane, wannan shi su ya kira da suna khasa'is. Wani kuma sai ya dauki qabiyya dangane da watin yaya ake kaunatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya kamata a mu'amalanci shakhsiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar shi al-Imam Ibn Qayyim din da yana da littafin Jila'ul Afham fi Salati was Salami ala Khairil Anam, wanda magana ne akan yadda ake salati, falalan shi, dangantaka mutane da salati, wani irin falala yake kawowa da alkhairi a cikin mutane. Sai ka samu wani malamin kuma idan yazo shi kuma sai ya kebance kawai hadisai, kawai waɗanda suke bada labarin ya annabi ya rayu yaye abubuwan shi kamar littafin Bukhari littafin Bukhari sahihul Bukhari ma'anar shi shine wato dukkanin hadisai da suka shafi babukan rayuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ayyamihi wa af'alihi wa aqwalihi kamar yadda ya kirayi sunan shi shi Ibnul Qayyim da ya tashi duk sai ya hada gabaki ɗaya waɗannan abubuwan sai ya cakuɗa su wuri guda zaka sai zama nashi mawsu'a encyclopedia ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada magana akan wato tarihin rayuwar da yaƙoƙi din da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da gwagwarmayar da yayi da rigingimin da ya samu kanshi a ciki tsakanin maƙiyatin daga a Makka kafiran Makka da kuma Yahudawan Madina da bayani akan irin yadda ya bi matakai wajen karantar da shari'arsa da irin abubuwan da aka saukan mishi na wahayi da bayani akan irin darajojin da Allah ya bashi da yadda ya kamata a mai salati da tarihin zamantakewar shi da mata da ƴaƴa da sirkai duk wani abu da ke da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kawo shi kai har yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci da yadda yake yin magani da shiryar shi game da kiwo da yake yi na dabbobi da shiryar shi game da komai sai da ya kawo sannan kuma ba wai maganganu yake kawo kadai ba yana kokarin fitar da hukunce-hukunce a ciki yana ta haƙiƙin menene wujhatun nazar wanda take daidai dangane da sabanin da aka yi yana kokarin kare wata shubha da aka kawo akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wata mas'ala ko wani abu da makiya suka suke shi akai sannan wato da ya nada kanshi wani solicitor kawai wani lawyer wanda yake kare annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin wato ragaba da nuna kwadayi da kauna da nuna cewa wannan aikin da yake yi yana neman kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar da zaka zo ka ji insha Allah a cikin karantuka to sai da malitafin ya wayi gari ya zama na musamman a cikin harka ta musamman kuma wani abun mamaki kamar da zamu zo mu ji littafin nan da ka Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim ya yi shi mujalladi biyar ne a wannan tahqiqin da kake gani mujalladi biyar kowanne kamar girma wannan amin mujalladi shida amma dukkanin shi ya zauna ne a nesa da littafan shi ya tafi aikin haji ne ya bar littafan shi a ƙasar Sham sai ga ya kamata yayi wani aiki a Makka kafin lokacin aikin haji domin ya isa garin kafin lokacin da yake tsammanin zai isa ba shi da littafan shi gaba ɗaya suna gida a librarin shi na gida sannan kuma ba shi da kuɗin siyan takardu masu yawa yanda zai zage kwanduwa ya rubutu haka yace a yi hakuri zai takaita sannan kuma zai yi maganganu watakila a ga bai kawo hujjoji sosai ba saboda hujjojin suna ta gida shine wannan littafin aiza da an yi na malamai na gaskiya malamai na gaskiya da gaskiya Allah ya ji gansu da gafara wannan shine a takaice tsarin da littafin yake akai kaga kenan littafin zai iya wadatarwa akan littafai da dama zai iya wadatarwa akan mas'alori da dama da bincike a cikin wasu wurare da dama kuma Ibnul Qayyim kaman dai sauran littafan shi shine littafin baya buƙatar wani sharhi buƙatar shi kawai abu a karanta don duk wani abu zaka dauko a matsayin sharhi ya riga ya dauko ya zuba dan ya ga dama mas'ala kwaya ɗaya sai fi shafi 200 na magana akan ta mas'ala kwaya ɗaya shafi 70 60 ba wani abu bane a wurin shi dan ya tsaya akan wani hadisi guda ɗaya da zai fitar da wata mas'ala ko ya kawar da wata shubha ko ya sharhin wata aqida da ke ciki ko wani fiqhu da ya gano ba karaman aikin shi bane kaga yayi wani abu da za a fitar da shi a matsayin littafi daban duk haka littafin shi take yana da irin wannan ishabu baya ragawa wata matsala sai ya kaita bango gabaki daya ta yadda sai dai ayi imani da gaskiyar da ya kawo ko kuma aqi amma dai ana sanin cewa ya gama kawo hujja ina fata mun gane wannan Allah ya ji kanshi da gafara to kaga irin wannan littafi a irin wannan zamani babu shakka musulmai suna da matukar bukatuwa zuwa ga sasan meye a cikin shi kuma alhamdulillah littafin Zadul Ma'ad ya samu karbuwa a dukkanin lunguna na duniyar musulunci babu inda zaka je a inda musulmai suke zaune suna karatu suna karantawa suna nazari da bincike akan sunna ka ji ba su da labarin Zadul Ma'ad ko ba sa karanta shi ko ba su ruwaice shi ba ko ba su iya shi ba sai dai mu anan ne da yake yawanci ba a cika karanta littafai mutawwalat ba a cika zurfafa ilimi ba kuma musamman ma kasashen mu an kyamatar da mutane irin waɗannan tafan da suke dauke da madarar ilimi ingantacce na salaf zaka ga koda an siya sai dai a ainihin wato danka shi akan ta kawai ana kallon shi yana ta kura a gada wani bayan wani Allah shi kyauta muna neman Allah ya taimake mu dangane da ainihin wannan karatu da haka tsarin da zamu bi shine zamu dogara da wannan nuska ta ainihin bugun maktabatu darur risala wadda aka buga a ainihin kasar Kuwait kenan wadda take da tahqiqin Shu'aibul Arnaut da Malam Abdul Qadir Al-Arnaut wannan bugu dake hannuna shine bugu na 26 da aka yi wa litafin kuma an buga shi tun 1992 kwatankwacin shekara 22 kenan yanzu a ganshi mujalladi 6 ne wannan shine tahqiqi wanda ake da shi a duniya wanda yafi kowanne inganci dangane da littafin Zadul Ma'ad an samu wata tangarda game da Zadul Ma'ad ko in ce game da tahqiqin sa shine Sheikh Muhammad Nasir Albani ya fara mishi tahqiqi da ya sa mai suna At-Ta'liqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad amma muswaddar rubutun hannun ya bata sakamakon kaura da Albani yayi daga Dimashq zuwa Amman garin kwashe kaya ana parking aka nemi muswaddar aka rasa wanda daga baya ana tunanin wasu ne suka sace suka je suka rubuta suka sa sunan su balan fadi ko su waye ba sai lokaci yayi insha Allah idan lokaci yayi in ya tabbata su suka sace zamu fada cewa su suka sace amma dan tunani zargi ne ake yi saboda daga baya an ga ire-iren waɗannan kalmomi a cikin wasu rubuce-rubucen su Allah shi kyauta to wannan da haka wannan taƙiƙin sai zama shine mu'tamad akwai tahqiqai da dama akwai bugu da aka mishi da dama kaga ƴan uwa nan da suke zo ne kusan kowa suka shi da wance ko to mun san ya zan ce mutane ba Allah ya saka da alheri masu tahqiqi da ƴan kasuwa da masu littafai duk inda ka bi zaka ga tahqiqin littafin Zadul Ma'ad kamar da zai ambata shi ma nan yafi kala 30 bugu yafi kala 30 ga sunan kala-kala so littafi ne mai albarka duk inda ka ganshi za a siya duk inda ka ga wani kofi za a siya mu ma a nan makaranta a maktaban mu dinnan mai albarka muna da wajen kofi kala 5 na tahqiqai daban-daban da kuma wasu tsura wata za ka ga mai uku wani mai biyu wani an matse wuri guda wani mai biyar haka dai ga sunan kala-kala kowanne kuma yayi ne gwargwadon abinda Allah ya huwace mishi gwargwadon iyawar shi da abinda ainihin Allah ya bashi gamdakatar akai sannan insha Allah ba za mu yi wani bayani dangane da tarihin waye Ibnul Qayyim ba dan malamin zai zo yi mana da kanshi ana da abinda ma ya wadatar akan a ƙara wani abu ba kuma za mu tsaya muna bayani akan me ke cikin littafin ba domin littafin kamar na faɗa bai buƙatar wani sharhi ina abinda turawa suke ce ma self explanatory da kanshi zai bayanin kanshi duk abinda kake nema a ciki za ka samu in dai an jure an tabi Allah ya raya mu za mu ji iya abinda za mu ji in kuma mun mutu wanda za su ci gaba za su ji sauran insha Allah ina fata mun fahimci wannan da haka wannan nuska ita za mu yi itimadi a kanta insha Allah dangane da karatun wanda ke rike da wata nuska wadda ba wannan ba sai hakuri da abin da ya samu wanda kuma babu shi sai ya nema akwai photocopy da aka yi wanda za a iya ainihin samun ragowar abubuwan da suke ciki muna neman taimakon Allah muke cewa malam yace Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibadi Ibn Qayyim al-Jawziyyah al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zur'i al-Dimashqi yace littafin Zadul Ma'ad game da shari'ar shugaban halittu mafi alherin halittu wallafar Ibn Qayyim al-Jawziyya dan gidan daraktan makarantar Jawziyya duk za a yi bayani akan waɗannan matsaloli da abubuwan da ake nufi da su babban malamin hadisi malamin tafsiri da fiqhu Shamsuddin baban Abdullahi Muhammad dan Abu Bakar al-Zur'i al-Dimashqi haqqaqa nususahu wa kharraja ahadithahu wa allaqa alayhi Shu'aibul Arnaut wa Abdul Qadir al-Arnaut wanda suka yi tahqiqin wannan littafi suka fitar da hadisan sa suka yi ta'liqi akai sune Shu'aibul Arnaut da kuma Abdul Qadir al-Arnaut gashi nan buguna mu'assasatul risala da maktabatul manar al-islamiyya wadda take birnin Kuwait a kasar Kuwait sai ce muqaddimatu al-muhaqqiq ga muqaddimar da su masu tahqiqin suka yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yace muna godiya ga Allah muna masa ainihin yabo muna neman taimakon Allah muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma ya bata babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na neman ainihin ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bawan Allah ne ko manzon sa wa ba'd yace bayan haka fa inna mimma la khilafa fihi bainal muslimina na daga cikin abin da babu sabani akan shi tsakanin musulmai anna rasulana muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khatamun nabiyina cewa annabi mu muhammadu kira da amincin Allah tabbata a gare shi shine cikamakin annabawa wa imamul mursalin kuma shine jagoran manzannin Allah wa hujjatullahi ala khalqihi ajma'ina kuma shine hujjar da Allah ya kafa wa bayinsa gaba daya wa qad ba'athahu Allahu ta'ala bid-dinil qawim Allah ya aiko manzansa da addini wanda yake mai kakke was-siratul mustaqim da kuma tafarki wanda yake madaidaici waja'ala risalatahu 'ammatan lin-nasi ajma'ina ila yawmiddin kuma Allah ya sanya wannan sako da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zama sako ne ga magari wanda ya shafi kowa tun daga ran da aka fara wahayin sa har zuwa tashin duniya wa aqama bihi al-millatal auja Allah ya miƙa da addinin shi wanda da addinin Allah ya samu karkata a duniya bayan shudewan annabawan da suka gabata Allah ya miƙa da shi ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fataha bihadihi ayunan umyan Allah ya bude wasu idanu waɗanda suke da sun makance sakamakon shiriyar da ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa adhanan summan da kuma wasu kunnuwa wanda da suka kurmance wa quluban ghulfan da wasu zukata wanda da aka bame su wa hadabihi albashariyata ta'iha ila aqwami tariqin sannan Allah ya shiryar da ƴan adam waɗanda da suke cikin tirkaniya da fagamniya da rudani zuwa hanya miƙaƙiya wa awdaha sabilin zuwa ga hanya mafi fitowa fili wa ahsani manhajin da kuma tafarki mafi kyau wa qad iftarada Allah ta'ala 'ala al-ibadi ta'atahu kuma Allah madaukakin sarki ya farlanta ma bayi su yi wa wannan manzo nashi da'a wa tawqirahu kuma su girmama wannan manzo nashi wa mahabbatahu kuma su kaunaci manzon nan wa liqtida'a bi hadihi kuma Allah ya wajabta ma bayi cewa dole su yi koyi da shari'ar wannan manzo alaihi salatu wassalam wa ittiba'a sunnatihi kuma Allah ya farlanta musu dole su bi sunnar wannan ma'aiki nashi وجعل العزة والمنة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين في الأرض لمن اتبع هداه الله يسنى درجة ده سامن كاريا ده تيمكوان الله ده جبنت ده الله زيو متن ده داتشي وادا الله زيو با متن كوكما يباشي تبس الدنيا توتنا فارواني كوي قواندي بشريا ونمزا وترسم خطاه wanda yabi ya tattaki yabi sawun annabi sallallahu alaihi wasallama wadhillata wassagara ita ko kaskanci da wulakantuwa wal khidlana da tabewa washiqa da rashin arziki wadda'afa da rauni wal muhana da raunata ala man khalafa amrahu wa asahu Allah ya sanya su kuma wannan su zama akan duk wanda ya saba wa al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujire mushi shine samu tawaya da rauni da kaskantatuwa wa inna ma'rafata ibadati Allah ta'ala wal 'amala bi dinihi alladhi anzalahu li salahi shu'unil ibadi fid dunya wal akhirah mutawaqqifatun ala ma'rifati hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya sanya cewa ibadar da za a yi mushi sanin yadda ya kamata a bauta mushi da aiki da addinin Allah wanda shine zai gyara al'amuran mutane a duniya da lahira tana tsaye ne akan sanin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tariqatihi al-amaliyya da kuma hanyar da ya bi a aikace allati bayyana fiha shar'a Allah ta'ala min awwali ma nazala alaihi al-wahyu ila an akmala Allah ta'ala hadha din irin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi a aikace wajen aikata wannan shari'a ta Allah madaukakin sarki tun daga ran da aka fara mishi wahayi har zuwa ran da ya cika wannan shari'a ta Allah wa qad wa'at kutubus sunnati wal maghazi wat tarikh wash shama'il aqwalan nabiy sallallahu alaihi wasallam yace da tafan sunna da tafan yaqi yaqi da tafan tarihi da tafan bayani akan halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwashe gabaki daya maganganun shi alaihi salatu wassalam wa af'aluhu da ayyukansa wa sifatihi da sifofinsa min awwali nasha'atihi tun farkon tasowarsa ila an ikhtarahu Allahu ila jiwarihi har zuwa san da Allah ya zabi manzon Allah alaihi salatu wassalam ya koma inda Allah yake ma'ana san da ya dauki rayuwar sa kenan la siya mal fatrata allati adda fiha risala musamman ma lokacin da yake ainihin aikin gabatar da annabtarsa shekaru 23 kenan na ƙarshe walam tada amran min umurihi wadannan littafai basu bar wani al'amari da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala sha'anan min shu'uni ko wani sha'ani na cikin sha'anonin sa ba daqqa aw jalla dan kankani ne ko ko wanda ya fito fili illa ahsathu sai da ta kididdige shi da tafan musulunci na sunna na tarihi na yaqiyaqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da suka bari daga cikin abin da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karami ko babba sai da suka kididdige shi gaba daya hatta innaka latajidu fiha sifata qiyami har a cike zaka samu labari game da siffar tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi da siffar zaman sa wa nuhudihi min nawmihi da siffar yadda yake tashi daga bacci wa hay'atihi fi dahaki da yadda yake yin dariya ma zaka ji labarin ya yake yin dariya wa ibtisamihi da yadda yake murmushi wa ibadatihi fi lailihi wa nahari akwai labarin siffar yadda yake ibada cikin dare da kuma rana wa kaifa kana yaf'alu idza iktasala da kuma ya yake in yazo wanka wa idza akala da yadda yake in yazo cin abinci wa kaifa kana yashrabu da bayani akan ya yake shan ruwa wa ma za kana yalbasu da kuma me yake sanyawa a tufashi ya kayan shi suke wa kaifa kana yatahaddasu ila an-nasi idza laqiyahu da yanayin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da mutane in ya gamu da su wa ma kana yuhibbu min al-alwan da kuma wani irin kala ne ma yake so na sutura wa ma hiya hilyatuhu wa shama'ilu menene halayen shi da dabi'unsa da yanayin take-taken rayuwarsa babu wani mutum a duniya kakaf min al-awwalina wal-akhirina da ake da irin wannan documentation din akan shi akan abubuwan da yake yi na dare da rana da safiya da maraice tsakanin shi da dangin shi tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da almajiran shi tsakanin shi da shi kan kanshi yadda yake ibada ga Allah yadda yake fushi yadda yake fara'a komai har abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a bada labari dangane da wani mutum shi an bada labari game da shi matan shi sun bada labarin ya yake wanka ya yake cin abinci ya yake mu'amalanta su babu abin da ba su faɗa ba saboda duka wannan karatu ne saboda duka wannan hanyar tarbiyya ne abun koyi ne ina fata mun fahimci wannan babu wani mutum da yake da wannan documentation din akan shi kakaf a duk duniyar nan min al-awwalina wal-akhirina wannan kadai ya isa tabbatar da daukar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin musulmai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama walasna na'adu al-haqiqata idha qulna sumalan arnaut suka ce ba ma ganin cewa mun wuce maka ida rawa idan muka ce innahu laysa fi dunya insanun kamilun tahaddatha at-tarikhu an siratihi ala at-tafsili kama tahaddasa an tafasili hayati muhammadin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamin nabiyina yace in muka ce babu wani mutum a duniyar nan gabaki daya wanda tarihi ya bada labarin shi dalla dalla irin yadda tarihi ya bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalla dalla da gaske ne wannan magana ba zuki ta mallabaci babu wannan mutumin da zaka samu irin waɗannan bayanan game da shi wanda zaka tarar tarihi ya zama ilimi ne mai zaman kanshi a cikin ilimin duniya yanzu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi ce mai zaman kanta kamar da biology da physics da chemistry da mathematics da nahwu da sarfu duka waɗannan ilimomi ne masu zaman kansu ko suna da mazajin su suna da ƙwararrun su suna da littafan su suna da literature din su suna da masu bincike akan su suna da asar din da aka yi suna da farfesoshin su ko to haka sira take babu wani mutum gware da yake da tarihin shi a cewa ilimi ne mai zaman kanshi babu yanzu dai duba rubuce-rubuce na Dr. Muhammad Ali As-Sallabi akan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi farfesa ne tarihi masanin tarihin musulunci to shi a cikin tarihin musulunci tarihin annabi din shi kankaran kanshi fanni ne mai zaman kanshi za a iya tattara littafai wanda sun fi wanda daban da suke bayan mu wadanda gabaki dinsa akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma har yanzu malamai ba su bushe ba suna da lungunan da suke fakewa su ƙara rubuta wani abu sabo game da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su istintajin wasu sababbin nukat game da tarihin shi alaihi salatu wassalam wa inna awfa kitabin fi hadha al-mawdu'i huwa kitabu zadil ma'adi fi hadi khairil ibadi kuma littafi wanda yafi cika abinda ake nema wanda yafi kowanne littafi cika abinda ake bukata dangane da wannan mas'ala ta tarihin manzon Allah alaihi salatu wassalam شين لتاف زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي ثم الدمشقي صاحب الكلام الفياض والعلم الواسع والرأي السديد والمتبحر في علوم الإسلامية وأصولها وفروعها دقيقها وجليلها. يتي باب لتاف دي كي ون لتاف دنغن تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم لتاف زاد المعاد نبب الإمام شمس الدين باب عبد الله محمد دن أبو بكر دن أيوب أيوب كما دن سعد الزرعي mutumin kasar kauyen Zur'a sannan kuma mazaunin Dimashq maabocin biran nan wanda yake mai tumbudin rubutu Al-Fayyad wanda yake mai zubar da rubutu yana da alƙalami na azo a gani jama'a idan mun zo bayani akan littafin shi anan za a ji wane ne Ibn Qayyim dangane da irin rubuce-rubucen shi zamu ishara zuwa ga wasu rubuce-rubucen da yayi da kuma kimar sa a ilimi nan zaka gane wane ne Ibn Qayyim ya fi karfin duk wani professor da kake ji yanzu kowaye shi a cikin musulunci Ibn Qayyim ya fi karfin shi ina fata mun gane wannan wal ilm al wasi ma'abocin ilimin nan mai fadi wal ra'ayi sadid ma'abocin tunani wanda yake mai kakke wal mutabahhir wanda yake ya kai ya kawo fi ulum al islamiyyati a cikin ilimin musulunci usuliha wa furi'aha ilimin da suke usul su tauhidi da aqida kenan da kuma furu su fiqihu da makamantansu daqiqiha wa daliliha ilmomin da suke ainihin yan kadan wanda ba kowa ya iya su ba irin firasa irin tibbu irin sanin ta'wilir ru'ya duk yana da ilimi a cikin su wa daliliha da kuma wanda kowa ya iya irin fiqihu dinnan da kowa ya san farlan alula farlan sallah da makamantansu kowane ilimi a cikin musulunci zaka tarar shi limami ne a cikin ilimi wa qadista wa rahimahullahu fi kitabihi hadha hadayahu sallallahu alaihi wasallama haqiqa ibn al-qayyim allah ya mushi rahama ya game gabaki dai al'amarin shari'ar manzo allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin nan nashi fi shu'unihi al-ammati wal khassa dangane da al'amarin da suke game gari da kuma na musamman game da manzo allah sallallahu alaihi wasallama wastawfa al-hadisa an atwari hayatihi ya cika magana yayi magana cikakkiya dangane da matakai dangane da wato matakai na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wama sahabaha min ahdathin da abubuwan da suka tafi tare da rayuwa na al'amuran da suka faru wama labasaha min umurin da kuma abubuwan da suka shiga cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amuran da yajduru bi kulli muslimin an yaqifa alaiha wanda suke ya kamata kowanne musulmi ya san su waye tabayyana amraha musulmi ya san al'amarin waɗannan mas'alolin sha'anuhu rahimahullahu fi kulli tasanifihi التي تدري على نسق واحد من الجودة والاتقاء ياي ايكي انا irin yadda yake yin ayyuka a cikin sauraron tafan shi wanda gabaki dayan su suna tafiya akan wani tafarki guda min aljawdati na kyau wal itqan da kuma kwarewa kamar da ka sani tafan shi duka sauran su jilaul afham su ainihin wato littafin irin littafin shi na ainihin wato madarij salikina irin littafin shi dangane da sharhin sunan Abi Dawuda littafin da yayi waɗanda suke da alaka da misali ar-ruh littafi akan ainihin wato ijtima'u juji islamiyya littafin bada'ul fawaid duka littafin Ibn Qayyim kamar zamu zama ishara kansu ɗaya bayan ɗaya duka haka suke akan irin tsarin da aka san shi da shi an san shi mai jauda ne mai kuma itqani to haka wannan din ma wanda duk ya san littafin Ibn Qayyim kowanne ka sani ka san yana da jauda da itqani akan abin da yake yi to haka wannan ma bai tashi daga kan wannan falsafa ta rubutun da Ibn Taymiya Ibn Qayyim ya tsara wa kanshi ba wal ihatati bil mawdu'i min jami'i nawahihi da kuma kokarin kewaye mas'ala ta dukkanin fuskokinta haisu la yad'u li bahisin ba'dahu majalan li an yaqula shay'an te da Ibn Qayyim duk abin da yayi magana akan shi to baya barma wani da zai zo a baya abin fadi duk abin da zaka faɗa yanzu akan mas'ala ta shafi saki uku a kalma ɗaya da qabiyar da take ciki da sabanin da akai da menene ta hakiki babu abin da zaka kawo sabo da Ibn Qayyim bai magana akan shi ba karanta ainihin Ighathatul Lahfan amma sayyidish shaitan duk abin da zaka faɗa yanzu akan tibbi na annabi sallallahu alaihi wasallam at-tibbun nabawi ba zaka taba kawo wani abu da Ibn Qayyim ya kalli bai faɗa ba duk abin da zaka yi magana akan wato abin da shafi ka'idoji na usulul fiqhi da qawaidul fiqhiyya in dai ba zaka dauko wasu ka'idoji ne sababbi ko wasu masaili waɗanda ba a yi a zamanin shi ba da wuya ka iya rubutu irin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin da Ibn Qayyim haka dangane da matsala da ya shafi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka dangane da matsala ta shafi alqada'u wal qadar, haka abin da ya shafi rayuwar da za a yi ainihin aljanna jila ainihin littafin shi dake magana akan hadil arwah ila bilad al afrah, har sai da ya magana akan wani irin ƙasa ne a cikin aljanna, wani irin bango ne aljanna, ya labulan aljanna yake, haka wannan sai da ya fada, ma'ana sai da ya siffanta aljanna yadda ka san ga hotonta kana gani. To daka mas'ala game da ar-ruh, littafin ar-ruh na Ibn al-Qayyim babu littafi irin shi, haka littafin na fara fada shine ainihin wato minhajus salikina, abin nan kai madarijus salikina fi masaliki iyaka na abudu wa iyaka nasta'in, kokarin sharhin littafin al-Imam al-Harwi Abu Isma'il al-Harwi wanda yake yayi shi akan sufanci ne irin na sunna, Ibn al-Qayyim ya kai matuƙa wajen yi mishi sharhi a wannan littafi na madarijus salikina. Haka dai haka dai zaka samu wannan littafin lashi ko wannan su in dai a wannan babin ne, to sai dai kayi talkhisi ba dai ka ƙara ba, littafin shi sai dai talkhisi ba sa buƙatar sharhi, ya riga ya gama sharhin abin shi gabaki daya, baya rage komai rahimahullahu. Wa kullaman yaqra mu'allafati Ibn al-Qayyim bi tabassurin wa tamhisin ya'lamu haqqal ilm annahu rahimahullahu jama'a min ulumil qur'ani was sunnati ومن الإحاطة بأقاويل السلف وآراء المذاهب ومقالاتهم حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدمه أو أتى بعده. يجي دو وند يكي كرنت التفن ابن القيم ينا كرنت أسو بتبصرين ينا أقرن يبصيرن تميكي تكنس وتمحيس كما ينا تنتن تميكي تكي يعلم بحق العلم زي سني دا علمي نقس كيا أنه رحمه الله cewa Ibn al-Qayyim Allah ya mishi rahama jama'a min ulumil Qur'an, ya tattara ilmomi daga game da al-Qur'ani was sunna da kuma dangane da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa min al-ihatati bi aqawil salaf, da kuma iya yin ihata wato ya san duk abin da ke da alaka da maganganun magabata, wa ara'il madhahibi, da kuma ra'ayoyin masu madhabobi, wa maqalatihim, da maganganun masu madhabobi, hifzan, wajen haddace su, wa fahman, da fahimtar su, ma la na'lamu mithlahu, abinda bamu san wani irin sa ba, an kathirin min al-ulama'i, game da dama daga cikin malamai, mimman taqaddamahu, malaman da suka zo gabanin sa au ata ba'dahu, ko kuma wanda suka zo bayan shi. Ma'ana Ibn al-Qayyim wani mutum ne wanda yake a cikin malamai babu bayi da photocopy, malaman da suka zo kafin shi da wanda suka zo bayan shi yana da ƙarancin wato samun irin sa wajen tattara littafai da karanta su da iya isti'abun abin da ke cikin su, domin zaka zo ka ji yadda Ibn Rajab al-Hanbali ke bada labarin shi, dalibin shi ne ya zauna da shi karanta littafin Zayl Tabaqat al-Hanabila, yake bada labarin irin yadda suka san shi game da tara littafai da karanta su da fahimtar su, da kuma in yazo yana magana ko yana rubutu irin yanda yake iya istiqsa'in gaba ɗaya dalilan alqur'ani da sunna da maganganun salaf da maganganun sahabbai da tabi'ai da mazhabobi akan wannan mas'ala, da wuya ka samu wani malami da ke irin haka kafin shi ko bayan shi. Shi yasa littafan da Ibn al-Qayyim ya mutu ya bari kamar da suke bada labari an dade ba a sake ganin malami da ya bar irin su ba, sai da aka raba gado bayan an kwashe waɗanda ake bukata, duplicate da aka samu da waɗanda ba su da wani ma amfani a gun malamai in ba irin shi ba, aka raba gado aka bayar kyauta aka yi wakafi aka yi sadaka, har sai da jikokin bayan shi suka dinga daukar tafe suna sayarwa suna kashe kudin an rasa yadda ra'ayi da su saboda yawan littafin shi. Jama'a, ba a ga wani mutum a wannan zamanin da suka rayu wani tare da tafe irin nashi, kuma ba tara su kadai ba, an tabbatar da ya karanta su, dan babu wani tafi da za a gani a labirarin shi sai an je yana hujja da shi yana karanta shi, in an daga za a ga rubutun hannun shi ne da kanshi ya kwafe, ko kuma bayan an kwafe ya bi ya gyara. To malami ne inda ka san aljani jama'a wajen wato irin yadda yake abubuwan shi, ya saba wa mutane, ba za ka bayyana haka ba sai ka karanta tarihin shi, karanta littafin da Malam Bakar Bakar Abu Zaidin yayi akan tarihin shi, yace saboda shi ya rasa wani irin wannan wani irin mutum ne, ya bada labarin cewa ya karanta littafin Ibn al-Qayyim gaba ɗayan su dukkanin su ya karanta su, zaman karatun su da yayin littafin yasa ya fahimci lalle wannan mutumin wani mutum ne na musamman, zaka yana magana ne ala basiratin. Haka kuma mashhur Hassan Ali Salman a cikin tahqiqin da yawa ilamul muwaqqi'in shi ma yayi bayanai sosai game da littafin ibnul qayyim irin mamakin da malamai suke in suna karanta irin ilmomin da ke ciki suna mamakin ya wannan mutumin ya kasance haka wannan wani irin hasabibin malami ne wajen ilimi da zurfin tunani da iya istinbati to kuma duka waɗannan kamar yadda ibnu rajab ya faɗa yace ina tsammanin albarka ce Allah ya sa mai a cikin ilimin shi saboda wala'in shi da wafa'in shi ga malamin shi ibnu taymiya haka ibnu rajab ya faɗa da ya gama maganganun da zai shi ma ya kasa gano yadda aka yi ibnu qayyim zama haka domin an tabbatar da yayi ma kowa zarra a cikin sawoyin shi idan zama da ibnu taymiya ne akwai wanda suka ba ibnu taymiya kafin shi amma ya musu zarra sai yace ina ganin wannan albarka ce kawai Allah ya sa mun shi saboda wafa'i da yawa malamin shi bayan ibnu taymiya tunda ibnu taymiya aka kama shi tare aka kama su tun dawo shi daga kasar Misr ibnu taymiya ibnu qayyim ya lalace shekara 16 baya rabuwa da shi da aka kama shi ya bi shi gidan yari aka kama su tare ba a sakai ba sai ran da ibnu taymiya ya mutu bayan an sake shi aka zo aka yi hukunce-hukunce na zalunci game da al'amarin Shafi ibnu taymiya kawai wanda ya ƙara faɗan irin maganar shi kada an ji wannan karantar da irin mazhabin shi duk saura suka gudu suka ji tsoro suka gudu gaba daya su za bi kauye ma suka je suka buya suka ci gaba da rubuce-rubucen su sun yi imani dai da karatun amma sun kasa fitowa su faɗa shi kuma ya tinkari waɗannan azzaliman sarakuna da waɗannan malaman bid'a ya ci gaba da bayyana irin wannan ake da shi kadai gashi matashi bai da wani shekaru gashi ba dan kowa ba babu wanda yake kare shi amma ya dogara ga Allah to wannan wafa'in da yayi wannan cika alƙawarin da ya dauki wannan muhimma sai ibnu rajab yace ina ganin abin da ya faru kenan Allah ya sa mishi albarka a ciki ma'ana karatun yafi karfin wanda ya koya fatahi ne kawai na Allah akwai mutane dama irin haka irin su malal albani namu karatun shi yafi karfin wanda ya koya in kana kan tarihin malamai zaka ji haka irin ainihin ibnu hanbal ahmad ibnu hanbali an tabbatar da karatun shi yafi karfin wanda ya koya saboda sai ga Allah ya cirar da malami an tabbatar da ya girmi karatun shi yafi na duka irin mutanen da suke sawoyin shi ko kudi ne Allah yana mutu haka aiko sai bashi fiye da waɗanda ya nema ba haka bane sai ka ji kai kudi na zo mishi min kulli abun nan fajjin ta kowane lungu duk abu ne ta ba kai ya zama kudi sai ya wuce kowa ya wuce tsara ya wuce wanda suka fi shi ya wuce waɗanda aka ji a tarihi ya wuce waɗanda suka kai mai kasuwanci kowa ya sallama mishi ya shiga cikin lissafin masu kudin duniya ko shekaru kankani to kaga wannan Allah ne kawai ke mutaira wannan fatayi haka Allah ya wa ibnul qayyim wannan fatayi ya kai dan uwa kai ma idan ka rike gaskiya Allah zai yi maka irin wannan fatayi Allah zai tada wani yanzu sai ya zama wani nuska musawwara photocopy ko ya zama shi ma original copy mai zaman kanshi kan mu yanke tsammani daga ainihin falalar Allah waɗannan mutane sun tsaya sun yi wa Allah wato tabarru'in rayuwarsu ne gaba daya suka sallama al'amarin su gare shi sai Allah ya ainihin daga sunansu idan ka zo zaka ji labari a tarihi cewa kasan Makka lokacin da ya je aikin haji sai da ya zama shine hadisul qaum a gaba daya aikin hajin labarin shi ake game da tsananin ibadar shi irin yadda yake sujuda da tilawa da sallah da dawafi sai da ya zama gaba daya a wannan musimin na aikin haji din da ka zauna labarin shi ake cewa wani malami ya zo daga gari kaza aikin haji bana ba a taba ganin mai ibada irin tashi ba saboda tsananin khushu'i da ibada duka ya zama labarin ba irin alhazanmu bane masu zama a bakin masauki fitaccin tuwa a guntuka da suna labari wani ma sai sati bai je Ka'aba ba Allah shi kyauta ku tambayi Alhaji Murtala zaki ba aikin haji ko kullun sun san wannan labaran sai malai yake cewa wa huwa shadidul i'tidadi bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama ibnul qayyim an san shi mai tsananin kulawa ne da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama min al ahadithi wal akhd biha da kuma ruko da hadisan wal amali bi mujibiha da aiki da abin da hadisan suke karantawa wa tarihi ma siwaha da yin watsi da duk wani abu da ya wannanci hadisan wa adami li itidadi bi qawli ahadin ka'inan man kana da kuma rashin kulawa da magana duk wani mutum ko waye shi idza kana yukhalifuha idan mutumin ya saba wa hadisi aw ya ta'awwaluha ko kuma mutum ya tawilin hadisin ala ghairi wajiha bisa sabanin abin da hadisin ke karantawa wa huwa shi ibnu qayyim wa in kana yasiru fi falaki shaykhihi shaykh al-islam ibnu taymiya rahimahullah duk da yake yana tafiya a cikin wato tsarin manhajin malamin shi شيخ الإسلام ابن تيمية ويأخذ بكثير من الاجتهادات التي تفرد بها كما ينا دوكا مذهب ابن تيمية ابن القيم من ابن تيمية يكي دشي وان دشي كأين يكي ابن وانن فتور إلا أنه أقرب منه إلى اللين والرفق بالمخالفين سيدي ابن القيم يابس الصوتي غا أبو كان مسموش بكي ابن تيمية زابي أكان أبو كان مسموه shi ibn al-qayyim yana da sassauci wajen mu'amalantar abokan usuma shi idan an kwatanta shi da ibn taymiya ba shi da wannan zafin da muka ji game da ibn taymiya tsakanin shi da abokan hamayyarsa shi yana da lin kuma na daga cikin abin da shahara shi wanda zamu zo mu ji a tarihin shi ne ibn taymiya ibn al-qayyim an tabbatar da bai taba kowa wani abu da za a ce sunan shi hasada ko gaba ko keta ba a rayuwar shi da makiya da masoya bai taba yi ba a ce ga wani abu da zai yi wata magana ko wani yanayi da zai nuna cewa yana mawana hasadan wani mukami ko wata falala ba a taba samun shi da wannan ba kuma duk wanda ya saba mishi ba zai ki yi mishi mu'amala ta sauki ba kamar yadda kuma ba zai rangwanta wajen yi mishi raddi a ilmance ba to nan ne suka dan bambanta da ibn taymiya ibn taymiya dabi'a shi akwai wannan dan hidda din mun ji a cikin karatu wanda ake karatu da suna ainihin littafin hamawiya mun ji cewa malamai sun ba da labari cewa ibn taymiya da wani dan dacin rai haka wani lokaci wannan kuma dabi'a ce baka raba mutun da ita wa mimma yusiru dahsha daga cikin abin da yake kara ruda mutun yake bada mamaki da zai ruda ka ya kai mai karatu annal muallif rahimahullahu kad allafa kitabahu hadha fi halis safari cewa ibnul qayyim Allah ya mishi rahama ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana matafiyi ولم تكن في حوضته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار سنن بايا قصد للتفاي وأن ديكي بكاتا إزوا غريسو وزن تراتو مغنغنو دا حديثي دا لاباري تتعلق بموضوع الكتاب ونسكي دا علاقة دا وانا لتافو سمبي تارا لتافو شكوك وعدا ما أنه ضمه مؤظم الأحاديث النبوية القولية منها والفئلية المتعلقة به صلى الله عليه وسلم duk da haka zaga littafin ya dauke da mafi yawan hadisan manzo Allah alaihi salatu wasalam na magana da aiki mimma huwa mansurun fi sihahi wassunani walmasanidi walmaajimi wassiyar hadisan da suke ga sunan abarbaje a cikin as-sihah bukhari da muslim da littafai irin su sahihuna ibnu khuzaima da sahihuna ibnu hibbana da makamantan su ne as-sihah wassunan da kuma sunan na abu dauda tirmidhi nasa'i sa'id ibn mansur sunan ibn maja da makamantan su da kuma al-masanid musnad na ya'ala na abu ya'ala musnad na al-imam ahmad ibn hanbal musnad na ainihin farra da makamantan su wal ma'ajim na ainihin at-tabarani kenan wasiyar da littafin tarihi sira ta ibnu hisham sira tawani duk hadisan da suke cikin littafin da suke barbaje ya tara su a cikin littafin nan nashi kuma san da yayi wannan aikin baya tare da koda kwaya ɗaya daga cikin littafin kaga wannan yana da ban mamaki a ce mutun yayi irin wannan littafi mai dimbin yawa da albarka da tattaro maganganu daga masadir daruruwan masadir amma kuma bai tare da ko kwaya daya kenan duka waɗannan maganganu yana kwafo su ne daga cikin zakirarsa daga cikin memory din kwakwalwarsa kenan ko zuciyar shi wa athbata kull hadithin fil mawdu'i alladhi yakhussuhu mimma yashhadu bi si'ati tirai sannan ya tabbatar da kowane hadisi a wurin da ya kamata ya kawo shi hadisin da ya shafi gado ya kawo shi a wurin gado hadisin da ya shafi yaki ya kawo shi a wurin yaki hadisin da ya shafi ainihin zakka ya kawo shi a wurin zakka yanayi yana fadan cewa wannan wane ya ruwaito shi wannan yana cikin littafi kaza wannan ya inganta wannan a cikin mai ruwaya shi akwai wane kaza wanda ba an sare waye sa wannan nuna ainihin fadin binciken shi wajo ta hifzihi da kuma kyan haddasa wa sur'ati badihati da kuma wato saurin wato tunaninsa ce tuno abu warwama tazul dahshatu yace amma wata kila sai ka daina mamaki idza sahha ma tarama ilaina idan ya zama abinda muka ji yazo gare mu min anna hadha al-imama kana yastadhhiru musnad al-imam ahmad ibn hanbal in ya tabbata abinda muke ji cewa ai wannan limami ibn al-qayyim ya haddace littafin musnad al-imam ahmad ibn hanbal wanda wa ma adaraka ma musnad imam ahmad ibn hanbal wanda wata mawsu'a ce ta sunna san da ya gama rubuta shi ya ba dan shi Abdullahi yace ka rike wannan littafin ka haddace shi ka aje shi ina fata nan gaba dukkanin duniya za ta buƙaci zuwa gare shi duniya musu ta buƙaci zuwa gare shi dukkanin hadisan sahabbai gaba ɗayan su kakab ya biya tattara su a wajen a cikin masanid kowanne sahabi hadisan shi ala hida sannan haka ya dinga bi gari gari Ahmad ibn Hanbal yana karban hadisan daga duk wani malami da yake cewa yana ra'ayi haka suka bi gari gari shi da Yahya dan Ma'in suna tattara waɗannan hadisai ya tattara su ya tsara su hadisai ne sama da ainihin wato riwaya sama da 300 tun daga hadisan sahabbai shahararru har zuwa kan hadisai sahabbai waɗanda suke da hadisi kwaya ɗaya kawai gellin gell Ahmad ibn Hanbal sai da ya kawo su ya rattaba su akan wannan tsari na sahabbai shahara shahara tabaka 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 ga yana ana buga shi taqiqi akan mujalladi sama da 25 to wannan littafin gaba ɗayan shi Ibn Qayyim ya hada shi da ka yana iya kawo dadi sanda suke ciki da ka kaga mutumin da kaji cewa haka yake kaga ba mamaki kenan ko dan kamar mutum ne kawai a zo a ji shi ya ta tilawa ya kwana ya tilawa ba a san alaramma bane sai ana mamaki ah wannan yana ya samu hadda haka sai ka ji labarin ai ya zauna yayi ada'i na wata na hadda so 1000 misali a gaban malami kaga ba mamaki dan ka ji ya tilawa tsakar dare dama ya shirya mata ko to shine abin da yake cewa wannan aikin da yayi idan muka tabbatar da in ya tabbata wannan labarin da muka ji kowa ya ji shi a cikin tarihi cewa Ibn Qayyim ya haddace musnadul Imam Ahmad to sai ka daina mamakin dan ya wannan littafin da ka duk wannan littafin a cikin yawan musnad bai fi 1/5 ba abin da ke cikin shi na yawan ilimin da ke cikin shi bai fi 1/5 na abin da ke cikin musnad Imam Ahmad ba ko da haka sai ka ga ashe babu mamaki alladhi yadhmu akthara min 30,000 hadisin kaji wanda ke dauke da hadisi fiye da ainihin 30,000 min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد سبق لهذا الكتاب ان طبع اكثر من مره ونلتفي لابن القيم ان بغى شي فيه ده سو ديا ولكنه في كل هذه الطبعات سيدي ا cikin dukkanin wadannan buge buge da aka mishi lam ya'khud hadhahu min at-tahqiq bai samu abin da ya dace da shi bana tahqiqi wat tashih da gyarawa wat tamhis da kuma tacewa ba fada'at kulluha mali'atan bil khata' sai zama gaba ɗaya bugun da ake mishi sun zo da kurakurai cike wata tashifi da bata kalmomi wata harifi da jirya da juya harufa wasu ikhraz da mummunan fitarwa wa adam al-inayati da rashin kulawa bi tahqiqin nususiyil hadithiyya wajen yin tahqiqin nassoshin hadisan wa tamyiri sahiha min saqimiha da kuma rashin bambanta tsakanin ingantattu da masu rauni mimma hababin nashiri abin da ya jawo shi mai wannan kamfanin na maktaba ta al-mu'assatul risala yace an yatraha sikrata tahqiqihi yayi tunanin ya kamata ayi tahqiqi littafin nan wa nashrihi a buga shi nashratan sahihatan bugu mai kyau wiskal qawaidil ilmiyati al-muttaba'a fi tahqiq wanda zai dace da ka'idojin ilimi waɗanda ake bi wajen tahqiqi wa kana an waqa al-ikhtiyaru alaina sai kuma aka zabe mu cewa mu mai wannan aikin fastajabna sai muka amsa walabbaina muka ainihin ce ga munan sa'ilinal maula subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li ikhrajihi ikhrajan yazdanu bi jamalil mazhar muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu damar mu fitar da shi fitar da ta zama ta dace da kyan abin da ke ciki da kuma kyan fuska wa yazhu bi sihhatil mukhbir ya kuma ƙara ingancin abin da ake ba da labari innahu ma'al ladina taqau domin shi Allah yana tare da wanda suka ji tsoron shi wal ladina hum muhsinuna a ƙasa sai wata lamba can da yace walakinahu fi kulli hadhihi at-taba'at yace gata nan hatta at-taba'a allati uniya bi tahqiqiha ash-shaykh Muhammad Hamid al-Fiqi rahimahullah har bugun da malam Hamid al-Fiqi shugaban jama'atu ansarus sunna na ƙasar Misra ya buga fahiya kamasilatiha shi ma wannan bugun kamar sauran ne mahshuna bil khata'i cike yake da kurakurai bil ragmi min iddi'aihi duk da yake cewa shi Hamid al-Fiqi yana da'awan annahu tamada ala nuskataini khatiyati cewa ya dogara da wasu kwafi guda biyu na rubutun hannu mawjudatayn wadanda ya same su bi daril kutubil misriya a ainihin babban library na kasar Misra wa annahu raja a hadisa ala usuliha min kutubis sittati wa ghayriha kuma cewa ya koma yayi muqarabalan hadisan da abin da ke cikin kutubus sita da sauransu sai alamat motsarai ha guda biyu cewa magana da ban mamaki wannan magana da yi bata tabbata ba aikace wallahu alam sai mala yace wasfun nusahi allati itamadnaha bayani akan copies din da Musa Shaibul Arnaud da ainihin Abdul Qadir Arnaud muka yi amfani da su wanda ba su da wannan copies sai su hakuri ma tafiya akan abin da ba su da shi za a jima ana karanta wannan muqaddima ba su ga an kawo inda suke ba dan ina ba mutane shawara su nemi wannan photocopy din domin wannan dai muqaddima da suka yi da kuma tarjuman muallif din duka babu irin ta a cikin sauran littafin to zaka iya samun koda iyanan ne sannan kuma koda an je ciki din tahqiqin ba iri daya bane zaka ina ba ƴan uwa shawara musamman daliban ilimi kada mu taqausi wajen neman copy irin wannan ta hanyar mu samu photocopy mu dinga rikewa muna ganin me ake sauran masu saurare kuma wadannan ba su da matsala sosai su ko sai mala yace laqad tawaffara lana hina shuru'i bi tahqiqi nuskhatani khatiyatani lokacin da muka fara wannan aiki na tahqiqi mun samu copy guda biyu na rubutun hannu ulahuma ta farkon su wahiyal musawwara anil asaril mawjudi fi daril kutubil zahiriya bi dimashq ash-sham al mahrusa daya daga cikin su itace rubutun hannu wadanda take an ajiye su ne a darul kutubi az-zahiriya a darul zahiriya ta kasar dimashq wata maktaba ce sananniya shahararriya wanda ake sani da suna darul kutubi az-zahiriya zamu zo mu karanta a cikin tarihi bin qayyim dangane da abin da ya shafi asalin tarihin wannan makaranta da ake cema al-madrasatul jawziya inda baban shi yake provost zaka ji tarihin ta kanta littafin ad-daris fi tarikh al-madaris muna da shi a nan makarantar insha Allah yana bayani akan tarihin makarantu a wancan zamanin nan an samu wata al'ada ne ta malamai da sarakuna da masu arziki sai su kafa makaranta su cika ta da kayan aiki irin da kaga Malam Albani ya dinnan Allah ya ji kanshi da rahama sai su wakafin ta ga Allah kawai su ce sun batta to sai a sa mata suna wanda zai dace da irin sunan su kaman annazamiya da ake cewa sarki nazam shine yayin makarantu a kusan kowanne lardi akwai kuma madrasa az-zahiriya wannan kuma ana danganta sunan ta zuwa ga wani sarki da aka yi shine al-malikul zahir baybars al-bandaqdari wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan daular musulunci ta ƙasar Misra daulatul mamalik to shine ya gina ta ya ainihin tsara ta maktabatu az-zahiriya har yanzu da muke magana tana nan muna fata Allah ya tsare ta daga wannan bala'i da ke faruwa a ƙasar ainihin Sham na yaƙe-yaƙe da tadmiri domin maktaba ce ɗaya daga cikin maktabat mafiya muhimmanci wajen tara turaf na musulunci a yanzu da muke magana kusan duk inda zaka je a ƙasashen Larabawa Saudi Arabia ne Misra ne Iraki ne can ake tafiya ana yin photocopy da tattafai na musulunci domin a wancan lokacin shi wannan sarki az-zahir baybars ya yi kokarin bayan ya gina makarantar ya siyo littafai daga ko ina ya bada kuɗi an kafe littafai daga ko ina kuma ya shekara wajen 20 yana wannan aikin domin shekarar shi 27 yana shugabanci yana ainihin sarauta kuma ya gina ta tun farko-farkon shugabancin shi sannan ya bada aikin a tara mishi wannan littafin aka tara su a wajen kuma Allah cikin ikonsa ya kiyaye ta daga duka aqabat na al-layli wan-nahar hatta kawo wannan zamanin fiye da shekara 600 da suka wuce to wannan maktabar anan ake samun nafa'is min kutubit turas daga cikin wadanda babu su a ko ina sai a wajen ina fata mun gane wannan to sun samu wani copy a wannan maktaba a ƙasar Sham yace al-mahrusa wanda muke fata Allah ya tsare ƙasar Sham a cikin lamba mai 1890 da ainihin wato 7 wata qa'u fi 3 mujalladat wannan copy yana da mujalladi guda 3 wal mawjud minha ath-thani wath-thalith amma abin da ke wurin mujallad ne na 2 da na 3 na 1 ya bata wa yashtamilani ala thulathayil kitabi taqriban kuma suna dauke da kusan 2/3 littafin wal mujallad ath-thani adadu awraqihi 8200 waraqa waraqatin kuma mujallad na 2 wanda shine na 1 kenan a wanda suka samu yana da takadda guda 208 yabda'u
bi ya fara da faslun fi siyaqi maghazihi wa bu'uthihi sallallahu alaihi wasallama ala wajhi al-ikhtisar faslun dake magana akan yaqe-yaken da manzon Allah yayi da kuma ƴan sako da ya aika a takeice wayantahi kuma yana karewa ne da faslul jima'i faslun wal jima'u daru naw'ani jima'i kwanciya da mace wanda yake cutarwa iri biyu ne magana take karshe kenan a cikin wato bangaren dibbu kenan wannan waja'a fi asfalil waraqatil akhirati minhuma nasuhu najaza tani min kitabi zadil ma'adi fi hadi khairil ibadi an yi wannan arbuta wannan magana cewa littafin na mujalladi na biyu zadil ma'adi ya kare anan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa alihi at-tayyibin at-tahirina wa sallama tasliman kaseeran ila yawmiddin duk aka rubuta wannan magana a kasan paper ta karshe yatluhu fi juz'i al-thalith wanda kuma aka rubuta cewa abinda ke biye da shi a juz'i na uku shine faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi iladil ishq faslun dake magana akan shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da maganin so wanda ya zama mutun cuta wa radiyallahu an musannifi sai aka rubuta cewa Allah ya yarda da wanda ya rubuta wannan littafin wa amman qara'ahu Allah ya yarda da wanda ya karanta shi wa nazara fihi ya Allah ka yarda da duk wanda ya bincike a cikin shi wa jama'a bainana wa bainahu fi dari karamatihi bi mannihi wa karamihi kuma Allah ka hada mu da manzanka da aka rubuta tarihi wannan littafi a gidan daraja da daukaka gidan aljanna kenan Allah ka sa mu ci gaba daya wa kana al-faragu minhu fi salhi shahri ramadana an gama wannan rubutun a daidai a ƙarshen watan Ramadan shine salh ƙarshen watan Ramadan al-mu'azzamu qadruhu wanda wata ne mai albarka da daraja ama 53 wa 800 shekara ta ainihin 853 bayan hijira ala yadi faqirin faqiri afwihi a waj'ahan ta hannun wani mai neman ahwa Allah madaukakin sarki wa ahwajihim wanda yafi kowa bukata ila rahmatihi wa fadlihi zuwa ga rahama Allah da falalarsa sunan shi Muhammad ibn Abi Shama al-Hanbali ghufira lahu wanda ya rubutun kenan waliman da'a lahu wa li jami'il muslimina Allah ka gafarta mishi Allah ya gafarta wa duk wanda ya mishi addu'a Allah ya gafarta wa dukkan musulmai wal mujalladu thalisu adadu awraqihi shi ku mujalladi na uku takaddin shi suna dauke da shafi 245 illa annahu yanqusu min awwalihi iddatu awraqin sai dai daga farkon shi akwai naqasa ta takaddu da dama rubama ta kunu 40 waraqa aw tazidu hala su kai takadda 40 ko fiye da haka wa huwa shi wannan yana farawa yabda'u yana farawa bi qawlihi da cewa shi lin nasakhi wa wujubi taqdimil khasi alayhi wa hadha fi ghayati zuhuri wannan kalmomin sune farkon su lin nasakhi wa wajaba taqdimul khasi alayhi wa hadha fi ghayati zuhuri sai kuma wala lahamid dabbi bayani akan naman ainihin addab damu kenan ko damu kukura damu wayantahi bi nihayatil kitabi sannan karshen shi shine karshen littafi wa qad jaa fil waraqatil akhirati minhu ma nasu yazo a takaddar karshe aka rubuta wannan magana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wattaslim ala sayyidil mursalin guriya ta tabbata ga Allah ubangin talikai sannan muna salati da sallama ga shugaban manzani sayyidina Muhammad shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamin anbiya'i wal mursalina shugaban annabawa sannan cikamakin annabawa jagoran manzani salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina da mutanen gidansa da sabban shi baki daya wa sallama tasliman kaseera ila yawmiddin aka rubuta wannan magana sai kuma aka rubuta cewa faraga min naskil juz'i thalisi wa ma qablahu min zadil ma'adi fi hadi khairil ibadi an gama rubuta wannan littafi na zadil ma'ad juz'i na uku da juz'an dake gabanin shi wanda ya wannan aikin shine alayidi faqiri afwi rabbihi muhammad ibn abi shamal hanbali amalahu allah bi lutfi allah ya mushi ahwa al-khafi nahara thulasa'i Allah ya mushi ahuwa shi wata ke boyayya nahara thulasa'i ya gama wannan rubutun a ranar 3 a talata rabi'a shahri shawwal ranar 4 ga watan shawwal al-mubarak wanda yake mai albarka ne watan ama 54 wa 800 shekara ta ainihin 854 bi madrasati Sheikh al-Islam Abi Umar qaddasallahu ruhahu a makarantar Abu Umar Allah ya daraja ransa wannan warda yahu Allah ya haskaka kabarin sa wa ghafara liman tala fihi Allah kuma yayi gafara ga duk wanda ya karanta wannan littafi wada ali malikihi wa likatibihi wanda ya addu'a kwarai ga wanda ya mallaki littafin ko wanda ya rubuta shi wal jami'il muslimina da kuma dukkanin musulmai wa tu'addu hadhihi an-nuskha min anfasin nusakhi wufukan wa dabtan wa itqana su arnaud suka ce wannan kofi din ana kirga shi daga cikin kofi mafi daraja na littafin ainihin zadul ma'ad wajen wufukan wajen tabbace shi wa dabtan da kuma kyan abin da ke cikin shi wa itqanan da kwarewa wajen rubuta shi wa qad kutibat bi khatin naskhiyin kuma wannan kofi an rubuta shi da rubutu irin na bugun inji rubutu warawara jamilin wanda yake mai kyau wadihin wanda ya fito karara wanda wadubita ma yashtabihu min ba'd alfaziha kuma an yi wasali ga wasu kalmomi wadanda zasu iya zama suna da rikici wa hulliyat hawamishuha bi tashihatin sannan an yi kulliya a kasar littafin da gyare-gyare wa taswibatin da istidrakat kenan tunabbi'u anna nasikhaha qabalaha wanda ke nuna cewa mutumin da ya kwafe yayi muqabalan kwafi din wastadraka ma wahima fihi asna'an nas yazo ya gyara abin da ya kuskure akan shi dangane da san da yake rubutawa wannan manganu ne yake na ilimin ta haƙiƙi hala waɗanda suke ba ɗalibai ne masu bibiyan masail na ilimi ba za su ci shi wani karatu haka bambara kwai amma ɗalibai na ilimi wanda suka saba da katun ta haƙiƙi da katun musalul hadis su za su bi gane wannan shine magana akan yadda ake mu'amalantar rubutu kwafin hannu an same shi kafin a maida shi bugun inji malami zai tsaya ya biya tantance rubutun meye a cikin shi wani irin rubutu ne wani zamani aka yi yayi mulahaza na abubuwa da za su tantance yanayin wannan kwafi din zamanin da aka yi shi waye ya rubuta shi meye ingancin shi tabbatar da shin ma littafin shi din ne kuwa diye waɗannan ayyuka to su ne nan yake takaita mana bayani dangane da shi cewa wane ne ya rubuta a shekara kaza ga irin rubutun ga kuma matsayin cewa kwafin mai kyau ne saboda akwai alamun cewa bayan an rubuta an bi an gyara dan an ga alamar gyare-gyare a kasa ba rubutu bane kawai da aka nasaka aka aje ina fata mun gane wannan matsalar shine ilimin tahqiqi yana da karanci a mu waɗannan zamunan namu ko a wannan bangaren namu na duniya a wannan zamunan gaba ɗayan shi mutane suna da awar tahqiqi amma galibin su ba mu haƙiƙai bane balanta namu kuma anan ma da ba a san ma ma'anar terminology ba in kace tahqiqi ma yanzu a cikin mutane za a ce me kake nufi ma sai a dauka ko sunan wata sabon mota ne ba haka bane saboda akwai yasan abun ba Allah shi kyauta sai ya ce walau tayassara lal juz'ul awwal minha latawaffara alaina waqtan tawilan wa ana'an mudniyan qadaynahu fi muqabalati ma warada fihi minan nusus wal aqwal wama aktharaha ala al masadir lati naqala al mu'allifu anha wa ghayriha mimma tayassara lana yace da a ce Allah ya sa mun samu juz'i na daya dan ya ce juz'i uku ne amma biyu suka samu na biyu da na uku ko da mun samu na farkon to da ya rage mana lokaci mai tsawo da muka cinye da wahalar da muka sha mai tsayi wajen kokarin muqabalan abinda ke cikin juz'i na farko na nasoshin da malam Ibn al-Qayyim ya kafo daga littafai wanda kuma suna da yawa abinda yake cewa shine waɗannan juz'an guda biyu sun sawwaka musu yadda za su iya ainihin wato mu'amalantar nasoshin amma juz'i na farko da ba su same shi ba sun same shi a wani kofi daban to sun sha wahalar muqabalan shi muqabalan abubuwan da ke cikin shi na nusus da usul din su saboda bayi da kyau na irin wannan da sun samu da ya rage musu wahala mun gane wal madrasatul lati kutibat fi hadhihi nuskha hiya al madrasatul umariyya la tazalu atharuha mawjudatan hatta al an bi salihati dimashq qiblay al jami' al muzaffari haji yace makarantar da yake ishara zuwa gare ta wanda yace an rubuta littafin a makarantan wani malami Abu Umar ko ita ce madrasatul umariyya wanda yace har yanzu burbushinta yana nan ragowar shi a anguwar salihiyya ta kasar Dimashq wanda take gaba da masallacin juma'a na al-muzaffari shi ma muzaffar din sunan wani sarki ne shine al-muzaffar qutus sarki ne daga cikin sarakunan daula ta mamalik ya gina masallaci aka same sunan shi to makarantar tana nan gaba da masallacin asar din suna nan ragowar su a Dimashq hazar da yake wannan magana shekara 22 da suka wuce wallahi alam har yanzu akwai ta kuma ba ita ba mu sani ba in mun zo magana akan makarantar Ibn al-Qayyim zaka ji ita kuma inda take a yanzu wato makarantu ne wanda aka kafa su suka dade wasu su sun ai sustain din su wasu a wasu wuraren fa yanzu jami'o'i ne jama'a asalin su zawiya ce ta karatu ko ta sufaye ko makarantu ne na zaure irin da zaka ji ina anan garin Zariya ko Sokoto ko Kano a dinga cewa zawiyar wani ko makarantar malam wani wanda suka shahara da karantarwa to bayan shudewar su malaman daliban su sun miƙe akan ci gaba da aikin har makarantar ta dauka ta zama jami'a akwai su da dama yanda kasashen Libya Morocco Algeria Tunisia Misr da makamantan su jami'o'i ne private universities wasu kuma gwamnati ta karba tana kulawa da su shi yasa mu ma anan muke fatan Allah ya ba mu dacewa mu ci gaba da wannan aikin dan in Allah ya so nan ma ta zama jami'a yawman min ad-dahr insha Allah wato zawada ta zama tana karantarwa tana fitar da bincike akan ilimomin addini da rayuwa domin wannan shine sunnar rayuwar ba wai kawai a ce malamin ya mutu shikenan kowa sai ya zauna sai dai suna kawai ba in ka shiga galibi yanzu a wasu wurare ko anan Zariya ko Kano ko Sokoto zaka tarar wani malami ya mutu an wayi gari gaba ɗaya mutane dangin shi da ƴaƴan shi da sauran almajiran shi sun watsi da tafan ma an rasa yadda za'a yi da su wasu kawai sai dai a kulle ɗakin ya zama museum ko ya zama kai ana dai nuna tarihi haka shikenan wata ranar an tashi kawai ai gwanjon su ko a je a kai a duke su a kai wani gidan tarihi a aje a bada sadaka a can wannan kuma ai ta siyarwa a raba gado kawai a siyar shikenan an yi barna an yi asara an cuci al'umma wani gidan a siyar ko gwamnati ta kwace ko kuma kamar da zaka zo ka ji game da makarantar nan ta Jauziya ita kuma abin da ya faru da ita shine mutane ne suka dinga cin filinta har suka cinye ta har ta zama babu ita irin yadda za a zo a samu fili din nan yanzu kawai sai wani gwamna ya zo diya rabar da su ko kaman gaskiya layout din nan ba filaye bane na wata ma'aikata kawai wani gwamna ya zo kawai ya canza tsarin DS ya sai da su ma al'umma haka irin yanzu da AB take da filaye wani ya zo ga dama kawai sai ya ce duk a raba mutane su yi gidaje to bayan shekara 150 ko 200 an zo ana labari sai a ce filayen wuri kaza ko anguwa wuri kaza da ga yadda suke sai kuma daga baya suka canza suka zama kaza duk wannan yana faruwa tarihi ne kullun yana juyawa ne watilkar ayyamu nudawiluha bainan nas ina fata mun fahimci wannan akwai wurare da dama da mutumin da ya baggarin nan misali na Zariya ya shekara 3 4 5 ko shekara 10 ya dawo sai garin ya canza sai ga wani nan baka gane ba nan Zariya ma take kauye kenan to je ka Abuja ma wanda in ka je sai an sake nuna maka hanyoyi sai an koya maka yadda zaka bi garin da ka san garin amma kana zuwa sai koya canza gaba daya saboda kullun ana ta tsawur ne to duk da abubuwan da suka faru a kasashen Sham amma ka ji har yanzu wannan makaranta tana nan sanda malamin ne yake magana illa annahu la zilla lil ilmi fiha wala athar sai amma dai a yanzu da ake magana babu koda inuwar ilimi ko burbushin shi وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في بلاد الإسلام أعظم منها الهالن أدا چن تازمتنا دقا تكيم من يمكر أن تم مسلنج أقرر مسلمي وأن دباب كمتا وكان بها خزانة كتب لا نذير لها دا چن أقوي وتتسك لتفايد باب إرن تا فعدت عليها الأوادي سي أكسا مواتو أينهم تأدنج ياكي يا فعدا كنتا وتعاورتها ايدي المختلسين كما حنايان waɗanda suke masu sata masu kwashewa suke ta kwashe su sai jama'a yana daga cikin mugun aibi tsakani da Allah mutun yaje ya dauki littafi inda yake na al'umma ne ya tafi da shi a library ne na gwamnati ko na wata makaranta ko na wani mutum ba karamin jafai bane jama'a ka dauki littafi ka tafi da shi shi yasa mu anan an riga dama an sani kaida ce ba a fita da shi kuma la ya riga yi tofin alitsi ne akan duk wanda ya sace ka san kuma wali ne in ka sata sai kaga wallahi kaga bala'i tun a nan duniya ina ba ta mun fahimci wannan kada wanda ya tunanin zai je wani waje karatu jama'a shikenan in ka je library irin wannan hali irin namu ne yan Najeriya mugun hali sai ka je library akwai catalog din akwai wato katin littafi a catalog amma sai a neme shi a rasa mun sha samu wannan matsalolin nan sa'ad da ake amfani da library na gargajiya a ABU Kid zaka je kana so kai bincike sai an dauko maka katin kai a neman tafin a rasa kuma waye ya fita da shi abun bakin ciki kuma hala kofin tun wanda Sadauna ya kawo ni daka ba a san mai na za a samu irin shi ba da haka da dama sun bata wannan gaskiya mugun dabi'a ne bai kamata kuma a samu mutumin da yake da sagi da karatu da bincike na haka ba ko da ba musulmi bane domin ya kamata ya gane wannan littafin da wanda ya rubuta shi bai rubuta ba shi da bai samu ba wani ne ya rubuta wani ya siyo ya ajiye zaka karanta ka bar shi ga wanda zai zo baya. Su littafan suna iya sustaining dukkanin tsawon zamani. Littafan nan da suke kwanci a nan, akwai wanda ya fi shekara 800 da rubuta shi, wani shekara 500, wani shekara 200. Kawo ko nan dukkan mu babu wanda shekara ma 100 hala, da wuya wani shekara 100 a nan a irin rayuwar da ake lafiya a Najeriya. Amma zaka san kafin da anan ya girmi Najeriya ma gaba ɗayanta, kai majalis ma sun girma Najeriya. Najeriya ba shekara 60 bane kamar aka ce daga kaɗan. Sai ai anan ma za a samu wanda ya girmi Najeriya ko kuma sa'anta. In su mala abu da yanzu indiya a Najeriya ba to ni girme su ba. Allah shi kyauta. To sai ya ce wa ukhidha minha ash-shay'ul kathir, aka sace littafan da dama, wama tabaqqa minha, abin da ya saura kuma, wa huwa shay'ul la yuzkaru bi nisbati lima kana biha, ba wani abin a zo a gani bane an kwatanta da wanda yake nan da. Nuqila ila khazanati daril kutub al-misriyya zahiriya, sai aka kwashi aka maida shi inda za a yi ajiyewa. Idan aka ga da aka ga nan wurin ya zama babu amana, babu aminci game da dafan, sai aka bada qarar a hukumanci, aka kwashe su gaba daya, aka kai su inda za a iya ainihin adana su. Amma bani hadhihi al-madrasa, wanda ko ya gina wannan makaranta, fa huwa kama qala adh-dhahabi fi al-ibar, kamar yadda zahabi ya faɗa a cikin littafin al-ibar fi akhbari man ghabar, a cikin juz'i na 5 shafi na 25 yace ash-sheikh abu umar al-maqdisi az-zahid muhammad ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu qudamata ibnu miqdam ibnu hasan al-hanbali al-qudwatu az-zahid akhul allama mufiq ad-din, yace sunan shi ash-sheikh abu umar al-maqdisi az-zahid muhammad ibnu ahmad ibnu muhammad dan qudamatu dan miqdam ibnu hasan al-hanbali al-qudwa abun koyi az-zahid malamin nan mai gudun duniya akhul allamati mufiq ad-din dan uwan malam mufiq ad-din ibnu qudamata ibnu qudamata al-maqdisi da mufiq ad-din da dayan su biyu da ma malamai ne. To wannan dan uwan mufiq ad-din ne, shi kuma wancan cousin ne ga mufiq ad-din ibnu qudama. Su biyu ne, akwai ibnu qudamata al-maqdisi, wannan mai littafin ainihin umdatul ahkam kenan ko, shine mufiq ad-din ibnu qudama. Akwai kuma dayan shine mai littafin abin nan tarihin mazaje din nan, mai sunan shi littafin babban littafin tarihin mazaje din nan abin nan al-kamal fi rijal. To waɗannan malaman guda biyu, to dan uwan su ne wannan wurda bi jama'il, an haife shi a ƙauyen jama'il wanda wani ƙauye ne a cikin ƙasar Falastinu har yanzu din da muke magana, gashi na ƙasa yake cewa qaryatun fi jabal nablus min ardi filistin sanata 28 500, an haife shi ranar bisu sai wa shekara 528, wa hajara ila damashqa lilistila il firanji ala al ardi al muqaddasa, yayi kaura ya dawo damashq bayan da turawa suka kwace kasar ainihin wato baitul maqdis kenan. Wa sami al haditha min abil makarimi abdul wahid ibn hilal wa ta'ifatin kaseera, ya saurari hadisi a gun abul makarim abdul wahid dan hilal da wasu sauran malamai. Wa kataba al kaseera bi khatihi, ya rubuta littafai da dama da rubutun hannun shi. Wa fi al qur'ana wal fiqha wal hadith, ma da ce na qur'ani da fiqhu da hadisi. Wa kana imaman fadilan muqri'an, malami ne mai daraja kuma alaramma ne mai karanta da alqur'ani. Zahidan mai gudun duniya ne, abidan wanda yake mai tsoron Allah, qanitan lillahi wanda yake mai komawa zuwa ga Allah al'amuran shi, khaifan minallahi an san shi da tsoron Allah, muniban ilallahi mai komawa zuwa ga Allah, kaseeran naf'i li khalqillahi wanda yake ya amfanar da bayin Allah da yawa, za auradin ma'abocin wurdi, wa tahajjudin da yawan sallar dare, wa ijtihadin da kokarin bauta, wa auqatin muqassama ala ta'ati min as-salati was-siyam, kuma mutun ne da ya raba lokutan shi tsakankanin sallah, biyayya Allah ta hanyar sallah da azumi, wa dhikr da ambatan Allah, wa ta'limil ilmi da lokutan karantar da ilimi, wal fatwa da kuma lokutan fatwa, wal muru'ati wal khidma da lokutan kuma ziyara da kokarin sada zumunci da hidima ga al'umma, wat tawadu yana kuma da kankan da kai radiyallahu anhu warda, Allah ya rida shi ya kara mashi yarda. Falaqad kana adiman nadhiri fi zamanihi, yace a zamanin shi ba shi da sa'a, khataba yayi limancin sallar juma'a bi jami'il jabal, a wannan ainihin masallaci na Nablus kenan, ila an tufiya har zuwa rasuwarsa في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 67 أينهم واتو أشرين دبيو غوتا ربيع الأول نشكرا تريشدا دبقوا يباين هدراء النبي صلى الله عليه وسلم وكاجي بياني دنغني دوانا النسخة تفرقوكينا تكما إنا أكساموتا وهي ربوتاتا دكومي دكومي بياني نغسنا ما لا يفدي ولا رندا غا أساميس الثانية نسخة تبيو دغتكين نسخوكين دا سوشي أبل أرناؤور سكسامو هي وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية أيضا إتما الظاهرية أكسامتها إلى يوم وقفها أحد المحسنين على مدرسة الشيخ الإسلامي أبي عمر المقدسي أنسى مواني دغتكين متاني ما سنما الهيري يبايد وقفين تغوات مكارنتا وتقو في أربعة مجلدات إتكم مجلدين يقداه الموجود منها دغتكينسو abunda aka samu al-mujalladur rabi' na hudun ne kai aka samu wa adadu awraqihi adadin takaddun sa 68200 waraqa takaddani 268 yabda'u bi dhikri hukmihi sallallahu alaihi wasallama fi talaqil hazili wal mukrih wanda farkon abunda ke ciki shine ambatan hukuncin da manzon Allah alaihi salatu wasallam yan gane da sakin mutumin da ya saki mata da wasa da zulaya da kuma wanda saki mata ta hanyar an tarsa mishi wayantahi bi akhiril kitabi sannan yana tikewa da ƙarshen littafin illa anna alwaraqata alakhirata minhu mafquda sai dai takaddar ƙarshe a littafin babu ita falam ya tabayyana na tarihu naskiha da haka bamu iya gane kwanan watan rubuta wannan kafi ba wallazi yaglubu ala dhanni amma abinda zatan mu yake nuna mana annaha qaribatu ahadin min as-sabiqa ba ta da nisan zamani daga waccan da ta gabace ta warba ma ta kunu manqulatan anha babu mamaki ma ta kunu manqulatan anha ta zama an kafita daga waccan ne wahiya nuskatun khaza'iniyatun nafisatun yaglubu alaiha siha ita ma kafi ne wanda yake na taskar ajiya mai daraja wanda inganci yafi kuskuren da ke cikin ta wal khata'u kuskuren da ke cikin ta nadirun fiha mimma la yakadu yakhlu minhu maqtun irin kuskure ne kankani wanda da wuya ka samu rubutun hannu wanda yake kubata da kuskure ga baki daya waqad jaa fiha mishil waraqati sabi'ati ba'da al-20 ma nasu a cikin takadda ta 27 a rubuta cewa balaga muqabalata hasba taqa ala aslin quriya ala shaykh rahimahullah an kawo daidai nan wajen kokarin yin muqabalan wannan kofin da wani kofi wanda aka karanta a gaban malamin Allah ya mishi rahama kenan an fara muqabalata amma ita ba a gama ba amma duk da haka ta da inganci wanda yake ya fara shin ingancin tara yawa to wannan sune niskoki guda biyu wanda Simalan Sha'ibul Arnaud suka ce laqad tawaffara lana hina shuru'i bit tahqiqi nuskatani khattiyatani kaji bayani dangane da kofis din guda biyu kowanne kofi ba cikakke bane wancan mujalladi uku amma sun samu biyu wannan kuma hudu amma sun samu daya na ƙarshe kenan har yanzu suna neman farkon littafin ba su samu ba dole haka suka yi amfani da copies wanda suke bugun inji wanda suka samu a gari suka yi amfani da su wajen tantance ragowar abinda ba su samu a cikin waɗannan makhdatin ba da haka ji sun ce da sun samu wancan to da ya rage musu aikin wahalar da suka sha na kokarin tantance abubuwan daga wasu nuskoki waɗanda ba su kai waɗannan nafasa da daraja ba kamar yadda na faɗa waɗannan bayanin da yake yi waɗanda wasu su za su ji su kaman dai are too scientific saboda maganganu ne na ilimi na tahqiqi amma na tabbatar dalibai waɗanda suke ƴan makarantar nan za su ji su ne waɗannan kawai ai uru su ne kaman maimaine na irin karatukan da aka saba yi waɗanda daman su Mala Albani rahimahullahu ya karantar da su kuma har yanzu ma ana karantar da ilmomi da suke da alaka da haka dan haka ba zai yi a wuce su ba tare da an tantance me yesu ba wanda yake shi mai saurare ne zai dan iya ƙara jira har a zo kan falala kawai amma dai yanzu dole sai ayi waɗannan bayanai da suke da alaka da mai littafin domin amana ce ta ilimi bai kamata a ainihin tsallake ba ayi bayani akan ta ba saboda ƙurewar lokaci insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kenan karatu irin wannan rana irin wannan lokaci abinda muka faɗa daidai muna fatan Allah ya bamu ladan faɗe da ladan saurare Allah ya bamu dama aikata alkhairin da ke ciki ya tsare da mu daga kurakuran da ainihin tuntuban harshe ko rashin iyawa da ya faru muna roƙon Allah madauki sarki ya gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya ya kawo mana dauki dangane da matsalolin da muke ciki na tattali da rayuwa da addini da tsaro da ilimi da sauran rigingimun da suke faruwa a wannan ƙasa ya Allah ka canza mana zuwa ga abin da ya zama shine alkhairi gare mu ga rayuwar mu da addinin mu muna addu'a ta musamman ga malam Muhammadu al-Awwal Adam al-Albani wanda ya kafa wannan majalisi da wannan makanta mai albarka. Allah ka ji kan malam da rahama ka sa ya huta. Allah ka mishi gafara ka afata mishi zunuban shi. Allah ka dauka darajar shi a cikin illiyina wa shuhada'i was salihin. Ya Allah ka bashi darajar shahada shi da Abdullahi da matar shi Ummu Abdul Barri. Allah ka sanya dukkanin ayyukan da suka yi na alkhairi a mizanin karba ayyuka ka nannan ka musu ladan su ya Allah. Sannan Allah muna roƙonka ka wanzar da wannan ayyuka na alkhairi da yi ka tsare su daga sharrin masharanta da hasadan masu hasada. Allah mu ma ka samu cika da imani mu tashi cikawa ka samu cika cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina fadin wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.